Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashi Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da 60. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Niger. Sannan muna nan koda yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da Zahabu Imam Aliyu, muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare. Inda za ku ji cewa hukumar EFCC da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta ce ta kama wani tsohon ministan ƙasar. Ko me da me za a tuhume shi a kai?
To, a ciki har da zamba cikin aminci da kuma sauran caji dai gaba ɗaya da muka musu caji guda 10, wanda da zarar mun gurfanar da su a gaban kulliya, biiznillahi ta'ala, 'yan Najeriya za su ji.
To, yayin da ake ci gaba da kidar ƙuri'u a jamhuriyar Nijar, ita ma Amurka ta bi sahun ƙasashen da ke yabawa da zaben.
Hakikanin gaskiya ne, 'yan Nijar sun samu damar zaɓe musamman inda muka tuntuɓa, kuma muka samu amsa mai gamsar da haka ɗin cewa da lalle an gudanar da wannan zaɓe. Kawo iya labarin da muke da su.
Za kuma ku ji ita ma dai ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU tuni ta yaba da zaben, ko da ke ta ce ba a rasa matsaloli 'yan nan da can ba. Kuma kan wannan batu na zaben Nijar muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan yadda aka gudanar da zaben. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Sai a saka alamar ƙari wato plus da ɗaya kafin a jero lambar. Da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana shirin gwamnatinsa na rufe gidan wakafin soja da ke Guantanamo a ƙasar Cuba, yana mai cewa wakafin baya taimakawa matakan tsaron Amurka maimakon haka zagon ƙasa yake yi. Tuni dai ƴan jam'iyyar Republican suka soki lamirin wannan kuduri. Da yake magana kan wannan batu, kakakin Majalisar Wakilan Amurka Paul Ryan ya ce Majalisar Dokokin Amurka bata bada damar a yi wani shakku ba. Ya saba doka kuma zai ci gaba da saba doka a kaurar da waɗanda ake zargi da ta'addanci zuwa cikin Amurka. Ba za mu jefa harkokin tsaronmu cikin hadari ba saboda alƙawarin siyasa ba, in ji Ryan. Shugaba Obama ya jaddada muhimmancin rufe gidan wakafin lokacin da ya kama aiki a shekara ta 2009, amma ana saura ƙasa da shekara guda ya sauka daga kan mulki, har yanzu akwai fursunoni guda 91 a gidan wakafin.
Yau Talata, Siriya ta ba da sanarwar cewa ta amince da shirin tsagaita wuta da Amurka da Rasha suka kudurta, wanda zai fara aiki a sabar mai zuwa. Wata sanarwa da gwamnatin ƙasar ta bayar yau ta ce duk da haka sojojin ƙasar za su ci gaba da fafatawa da suke yi da ƙungiyoyin ISIS da Al-Qaida da waɗanda suke alaƙa da su. Shirin tsagaita wutar da Amurka da Rasha suka gabatar bai shafi waɗanda wato waɗannan ƙungiyoyin ta'addan ba, kuma duk wata ƙungiya an ba ta wa'adi zuwa Juma'a ta bayyana matsayinta kan shirin. Babbar gamayyar ƙungiyoyin 'yan hamayya jiya da Litinin ta bayyana cewa ta amince da shirin tsagaita wutan, muddin dai an amince da buƙatar da ta gabatar na janye dukkan ƙawanya da ƙyale jigilar kayan ayyukan ceto da agaji da kuma kawo ƙarshen jefa bombai a kan farar hula.
A siyasar Amurka kuma, wasu masu jefa ƙuri'ar da ba su da yawa sosai a jihar Nevada za su taka rawa yau Talata a zaben tsayar da ɗan takarar shugaban ƙasa a lokacin da za su doshi rumfunan zaɓe ƴar tinke domin yin tankaɗe da rairaya ma ƴan Republican masu kuɗayin hawa kujerar shugabancin Amurka. Attajiri Donald Trump zai doshi zaɓen na yau Talata a zaman wadda ƙuri'un neman ra'ayoyin jama'a na bayan-bayan suka ce shi ke kan gaba a bayan nasarorin da ya samu a jihohin New Hampshire da Carolina ta kudu. Trump yana da goyon bayan kashi 40 cikin 100 na ƴan Republican, yayin da Sanata Marco Rubio da Sanata Ted Cruz suke kokawa da juna kan ko waye zai zo na biyu. Kowannensu yana da kimanin goyon bayan kashi 20 cikin 100. Gwamna John Kasich na jihar Ohio da likita Ben Carson suna samun goyon bayan ƙasa da kashi 10 cikin 100, kuma ba a zaton ɗaya daga cikinsu zai iya ƙalubalantar waɗanda ke sama wato a ƙyarar tinkin ta yau.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashi Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya bankinmu ya ce shugaba Pierre Nkurunziza na Burundi ya amince ya fara tattaunawa da shugabannin 'yan hamayya domin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar wanda ya ɗauki kusan shekara ɗaya yanzu ana gwabzawa. Mr. Ban ya bayyana hakan ne yau Talata bayan da ya gana da shugaba Nkurunziza da shugabannin adawa da kuma ƙungiyoyin al'umma na ƙasar ta Burundi. babban magatakarda Majalisar Dinkin Duniya ya ce duka sassa a rikicin siyasar kasar sun amince za su shiga tattaunawa da kowa da kowa da zai shiga wannan ganawa. A lokacin wata hirar haɗin gwiwa da ƴan jarida tare da shugaba Nkurunziza, Mr. Bani ya ce tilas ne shugabannin siyasar Burundi su yi ƙarfin zuciyar cimma matsayar siyasa. A nasu jawabin shugaban na Burundi ya ce a shirye yake gana da shugabannin hamayya kuma zai sako fusunonin siyasa a zaman wani matakin nuna halin dattaku. Mr. Nkurunziza ya ce kowa ya san cewa al'ummar Burundi sukan haɗa kai idan aka zo ga batun tattaunawa. Mun nuna wannan hali namu da sanarwa da muka bayar ta sake fursunoni 2000 amma banda waɗanda ake zargi da tayar da fitina cikin ƙasa. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Bari mu fara rahotannin namu daga Najeriya. A Najeriya, hukumar EFCC da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta ce ta kama tsohon ministan cikin gida Abba Moro bisa zargin hannu a badaƙalar karɓan kuɗaɗe a lokacin ɗaukar ma'aikata, inda mutane sama da 15 suka rasa rayukansu saboda cunkoso a shekarar 2014. Daga Abuja ga rahoton wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa.
Hukumar ta EFCC ta ce ta gabatar da takardun saka ƙara a gaban kuliya kuma a yanzu tana jiran rana ne domin ta ci gaba da gudanar da shari'ar waɗannan mutanen da ake zargi ga dangadan ba tare da ɓata lokaci ba. Kakakin ita hukumar ta EFCC, Baba Muhammad Azare ya mun ƙarin bayani akan halin da ake ciki a yanzu kamar haka.
Idan jama'a za su iya tunawa, akwai lokacin da aka yi batun ɗaukar ma'aikata na hukumar shige da fice ta ƙasa, wato immigration, wadda har wasu suka rasa rayukansu. Aka yi ta ƙorafe-ƙorafe na an karɓi kuɗaɗe a hannun waɗannan masu neman aiki. To tun daga lokacin muke ci gaba da bincike a wannan hukuma tamu ta EFCC, ya zuwa yanzu mun samu dama mun kammala bincikenmu, kuma tsohon minista da famanin sakatare dinsa da wani mataimakin da darakta su ne waɗanda muka samu da laifi, tare da ainihin shi mai kamfanin wadda Mahmud Ahmadu, wadda har yanzu ba mu same shi ba, baya cikin Najeriya, da kuma kamfanin da aka yi amfani da shi wajen karɓan waɗannan kuɗaɗe da kuma yin wannan kontragi da aka karɓi kuɗaɗen jama'a a wannan harka ta neman aiki da jama'ar Najeriya suka yi a wancan lokacin.
To wani caje-caje ne kuka gabatar ko kuke da shaidu da za ku tabbatar da laifukan da kuke zargin su da aikatawa?
To a ciki har da zamba cikin aminci da kuma sauran caji dai gaba ɗaya da muka musu caji guda 12, wadda da zarar mun gurfanar da su a gaban kuliya bi iznillahi ta'ala, ƴan Najeriya za su ji waɗannan caji da muka musu lokacin da muke gurfanar da su a gaban kuliya.
To an yi waɗannan caji har 11 abu, kuna da hujjoji da za ku gabatar wa kotu ku tabbatar da zargin da kuke musu, ko kuwa irin matsalan nan ce da ake fuskanta a hukumar ku ta EFCC a baya za ku gabatar da mutane a gaban kotu amma babu shaidun da za a tabbatar da laifin?
Ba zai kasance haka ba, domin idan ka lura za ka ga cewa wannan bincike ya ɗauki tsawon lokaci ana gudanar da shi. Daga lokacin da aka nemi wancan aikin kar aka samu mutane suka rasa rayukansu zuwa yanzu, muka ɗauka muke wannan bincike, mun shirya tsaf.
Kakakin hukumar EFCC ta Najeriya kenan Baba Muhammad Azare a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa, yanzu bari mu je makwabciyar Najeriya, wato jamhuriyar Nijar, inda yayin da ake ci gaba da kidayar ƙuri'u, kungiyar ƙasashen Afirka ta AU ta yi wani taron manema labarai inda ta yaba da zaben da aka yi, duk da cewa ta ce akwai wasu 'yan kurakurai da aka samu a nan da can. Daga birnin Yamai ga rahoton abokin aikinmu Ibrahim Kalmasi Garba.
Tawagar sa ido ta tarayyar Afirka AU, ƙarƙashin jagorancin tsohon Firaministan Gabon Jean Igwe Idon, ta kira taron manema labarai a zannan a Otel Insolas da ke Yamai, babban birnin jamhuriyar Nijar, inda ta bayyana gamsuwarta da yadda aka gudanar da zaben shugaban ƙasa da na majalisar Nijar, amma ta ce akwai 'yan kurakurai nan da can, kuma ta ba da shawarwari kan yadda za a gyara. Bayan jawabin tsohon Firaministan na Gabon da Faransanci, na tuntuɓi wakilin ƙungiyar tarayyar Afirka a ECOWAS Abuja, Ambassador Abdu Abari, wanda ya fassara min matsayin ƙungiyar da Hausa kamar haka.
To a taƙaice dai abin da ya ce da shi da ƙungiya ta mutum 40 da ya wakilta a nan gurin sun shiga cikin ƙasa gungu-gungu don su sa ido a cikin wannan zaɓe da aka yi. To abinda aka gani dai na farko kuma yayi matukar godiya ga 'yan ƙasar Niger, an yi zaɓe cikin lahiya, cikin kwanciyar hankali, wannan shine na ɗaya. Kenan da 'yan ƙasa maza da mata da su wakilin ƙungiyoyin siyasa da manyan 'yan siyasa sun ce, ya ce ya kamata a musu godiya saboda wannan mataki da suka ɗauka na a yi komi cikin lahiya, ba a samu wata tangarɗa, ba a samu wani tashin hankali ba. Na biyu, abin da ya ce an samu wasu kurakurai, kamar yanzu a duka hilayen zaɓe da wakilan ƙungiyar ƙasashen Afirka ta tahi, an ga ba a fara ba zaɓe da sako, an ga kamar wasu kayan aiki babu su, kamar inda mutum yake zuwa ya ɗan laɓe don ya yi zaɓen shi a guri jiya, waɗannan abin ba a same su ba.
To a wani matsayi za ka saka wannan zaɓen a jerin zaɓuɓɓukan da aka yi na baya-bayan nan a ƙasashen Afirka musamman?
To kamar yanzu dai ba ma iya baka ma sunan ƙasashe. Kun ga dai a wasu ƙasashe da aka yi irin waɗannan zaɓen, kun ga yanda ta ƙare. Wani bi kuna ga 'yan sanda suna zuwa suna wartan sandukin zaɓe, suna tserewa.
Sakataren ƙungiyar tarayyar Afirka AU Ambassada Abdu Abali ke bayyana matsayin ƙungiyar game da zaɓen da aka gudanar a jamhuriyar Niger. Har yanzu ana jiran sakamakon zaɓen a hukumance, kodayake ‘yan adawa na ta ƙorafe-ƙorafe, yayin da ita kuma jam'iyya mai ci ke watsi da zargin 'yan adawar na aikata rashin daidai. Ibrahim Kalmasi Garba, muryar Amurka daga Niamey, babban birnin jamhuriyar Niger.
Madalla gaida Ibrahim Kalmasi Garba. To ita ma dai ƙasar Amurka ta bi sahun masu yaba da wannan zaɓe na Niger. Jami'in hulɗa da jama'a ofishin jakadancin Amurka da ke Yamai, Alhaji Idi Bara'u, ya mana ƙarin haske kan abin da Amurkan ta ce.
Gwamnatin Amurka ta hanyar jakadiyar Amurka a Niger, Malama Yunus Redick, sai da ta zagaya a cikin babban birnin Yamai, sai da ofishin jakadancin Amurka ya tura wakilai a sassa daban-daban na ƙasar Niger kamar Doso da Tilaberi, kuma muka tuntuɓi al'ummomi yankuna daban-daban na Niger domin sanin cewa haƙiƙanin gaskiya ne 'yan Niger sun samu damar zaɓe, musamman inda muka tuntuɓa kuma muka samu amsa mai gamsar da haka ɗin cewa da lalle an gudanar da wannan zaɓe. Kawo iya labarin da muke da su a cikin kwanciyar hankali. Ba shakka an samu kurakurai kamar yadda gwamnati ta wato karɓa da cewa haka ɗin ya tabbata, musamman ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ta tabbatar da cewa akwai wasu wuraren da aka samu matsaloli na kayan aiki ba su isa da wuri ba, wasu ofisoshin wato gudanar da wannan zaɓe ba su buɗa ba a kan lokaci, hatta ma sai da aka gudanar da zaɓen wato cike gurbi ko kuwa na kwararin inda ba a yi shi ba a shekaran jiya, a jiya aka gudanar da wannan zaɓe. To abin da ke faruwa shi ne dangane da cewa gwamnati ta ce ta gyara. Fatar da ke gwamnatin Amurka ke yi wa 'yan Niger shi ne yadda aka so mu wannan zaɓe lafiya, a kammala shi lafiya idan sakamakon shi ya zo, wato ya kasance an karɓe shi, musamman waɗanda ke ganin watakila tunda ana magana zaɓe ba shakka akwai wanda zai yi nasara, akwai wanda kuma za a kayar. Idan mutum na tsammani ko ƙawancin wato jam'iyyu ko ɗan takara na ji da kamar an taka haƙinsa, akwai hanyoyi na wato kotu, hanyoyi na sulhu waɗanda su ne tsarin dokokin Niger da ma duniya baki ɗaya ta umurci cewa da abi.
Alhaji Idi Bara'u, jami'in hulɗa da jama'a ofishin jakadancin Amurka da ke Mai. To dangane da yabawa da yadda aka gudanar da zaɓen da shugabannin duniya ke yi, na tuntuɓi Malam Tijjani Muhammad Nasir, malami a kwalejin kimiyya da fasaha a jihar Jigawa, kan yadda ya kalli yaban da zaɓen na Nijar ke sha duk da cewa ba a kammala ƙidaya ƙuri'u ba.
Ka san abu mafi muhimmanci a ganina a harkar zaɓe shi ne yanayi na kwanciyar hankali da zaman lafiya, da kuma yanayin da ya ba wa 'yan ƙasa damar su zo su kaɗa ƙuri'arsu ba cikin tsangwama ba da tsawa ba. in banda ƴan matsaloli na kayayyakin zabe da ba su saurare da ya kamata a ce sun je ba saboda nisa, saboda girman kasar da kuma harkoki na sadarwa da kuma sufuri. To zan iya cewa kuma dai ba sun riga wani masacin ma ba su yi rahotanni da kuma irin bayanai da ake samu akai akai, gaskiya abu ne da za a iya yaba musu, musamman kaga tun lokacin da aka yi zaben zuwa yau har yanzu ba a ji rahotannin da aka ce yau gashi an kashe waɗansu ko an sace akwati an gudu ko kuma an saru wani a wajen zabe ko kuma a wajen layi to dare ne waɗansu sun mutu ko waɗansu sun ji ciwo. Kuma wannan shi ne ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata ake dubawa wurin zabe wanda ya zama cikin kwanciyar hankali da lumana.
Malam Tijjani Muhammad Nasir, malami a kwalejin kimiyya da fasaha a jihar Jigawa. To kan wannan batu na yadda aka gudanar da zaben na jamhuriyar Nijar, muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla, kiranmu na farko ya zo ne daga jihar Kaduna. A wane ne akan layi?
Assalamu alaikum. Kana magana da Akrami daga Kaduna, kuma shugaban kungiyar talaka na kasar jihar Kaduna.
To mala Akrami, muna jinka.
To gaskiya dangane da zaben Niger din nan da yake muna makokata ita musamman mu kasana da kuma ƴan Kaduna. To labari da ya zo mana cewa dai abubuwan nan da yana tafiya daidai. To kuma gaskiya kamar da dai sauran kasashen duniya suka faɗa, ya kamata dai a dai bari kasa dai a ji bayanin su, domin gaskiya za ka ci a ƙauyuka da ƙauyuka ka da irin inda ke dai ba birni ba, za ka nake cewa ko har ƙallon shi ne faɗe su ba abin nan akwatin zaɓe ko murɗiya ne. Don haka shi dai wani shan ƙasa ne yanzu ya adalci dai kai da koyi halin cewa ta wani zaɓe.
To madalla, mun gode Akrami kenan daga jihar Kaduna. Bari mu je Kwara, wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Jalla Garba Dina mai bulawu kala kala na Sufa Kwara daga Kwara a Najeriya. A gaskiya dangane da zaɓen da aka gudanar suwa Nijar, to mu babu abin da za mu ce sai dai muna wa ƴan Nijar addu'a, muna fatar wannan zaɓe Allah ya sa zai kawo ci gaba da tattalin arziki a wannan ƙasa ta Nijar. Kuma matsalolin da aka wannan ƙasa ta, ya kamata wannan sabon shugaba da aka zaɓa ya kamata ya yi ƙoƙari ya ga cewa an kawar da su. Wannan shi ne ra'ayina. Mai magana Bello Garba Dina mai bulawu kala kala daga Kwara a Najeriya. Na gode BOA sai anjima.
Mun gode kwarai Malam Garba Dina daga jihar Kwara. Ga kira daga Jamus, wane ne a kan layi?
Sunana Dr. Sa'idu Alhassan Wurno.
To Malam Dr. Sa'idu, mun gode da wannan dama da ka samu ka kira mu. Menene ra'ayinka?
Eh to ni ra'ayina, ina son in kira ga dukkanin jama'ar Najeriya da mu tashi tsaye mu yi karatu, saboda ilimi shine jago, shine gishirin zaman duniya, kuma idan ilimi mutum ko ina zai iya samu ya zama
Dr. Sa'id. Dr. Sa'id, idan kana ji na, muna magana ne kan batun zaben Niger da aka gudanar da aka kammala, duk da cewa ana
ina sauraron ku a online, but ina son wannan na farko ne yasa dole ne a samu matsaloli, tunda ka sanya da lamuran transport shike da kuma irin harkar kuɗi, saboda ba za ka haɗa zaɓen Nijar da nan Najeriya ba. But muna fatar dai a kamanta gaskiya, kuma jama'a su fito su tsare, so raka kuma Allah shi ba wanda yake zama alheri ga kasar guma da kuma Afirka gaba ɗaya da kuma Najeriya wannan kujera din.
Mun gode kwarai daga Sa'id daga Jamus kenan. To ga kira daga Maiduguri, wane ne akan layi?
Balam Ramori daga Maiduguri yake kira.
Wane?
Buramodu, Buramodu.
To Malam Buramodu, muna jinka.
Sarkin Fulani.
Yawwa, to muna jinka Sarkin Fulani.
Eh to zaben Niger da aka yi dai mun gamsu da shi mu da muna mai rubutu muna ji labarin ku a gidajen radio kafa da labarin muna ji mun yaba musu sosai.
Hello, kana jin mu Sarkin Fulani? Eh, ina jinka.
Eh nake mun yaba musu sosai yanda suka gunar da zaben, mun gode musu. Allah ya saka da Afrika su sake mana irin wannan zabukan ba mu so hayaniya tunda sun gama lafiya. Abinda muna bukata da ma gama lafiya shine mu bukata mu.
Kuma da kira kenan daga Maiduguri daga wato Sarkin Fulani. Ga wani kira daga Zamfara, wane ne akan layi?
Daga Zamfara, Isu Malam Breji daga Gurbin Bauri, Najeriya.
To Malam Isu, muna jinka.
Eh, muna godiya da zaben nan Niger. Gaskiya jama'a ta yawar shi yanzu abu ɗaya rage ita su kun ga sani ta adalci.
Eh, muna jinka Malam Isu.
Eh, na'am Allah.
To mun gode kwarai da gaske. Ga wani kiran da har ila yau a Zamfara, wane ne akan layi?
Yayi ba sabo ne daga Zamfara.
To Malam Yahaya, muna jinka.
To ubangiji Allah shi sa ayi zaben galaya karshe laya ba tare da ayi alasa rayuwar ka ba.
Eh to amin, an riga an kammala zaben, ana kan kidaya ne yanzu Malam Yahaya.
To ubangiji Allah shi ci da wanda ya samu wanda ke taimakon talaka.
To kaman layin shi ma ya tsinke. Malam Yahaya kenan daga jihar Zamfara a Najeriya. To ga wani kira daga Niger inda aka yi zaben, wane ne akan layi?
Salam.
Hello.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, muna jinka.
Kalamiya.
Hello, muna jinka. Na Niger, kana jin mu?
Ina jin ku sosai.
Yawa, to bismillah.
Isa Kabiru daga nan Dan Nuti, Niger.
To Malam Isa, muna jinka.
Game da zaben da aka Niger.
Amma Malam Isa, ka kashe rediyon ko kuma ka rage abin wato sautin saboda yana to kaman ma layin nashi ya tsinke baki daya. Da fatan zai sake neman mu domin ya bayyana wato ra'ayinsa. Ga kira daga Niger, wane ne akan layi?
Alhaji Sani Komare Suleja.
To Alhaji Sani, muna jinka.
Muna fatan ƴan Nijar Allah ya saka da alheri. Allah kuma ya sa su gama lafiya. Allah ya ba su shugaba na gari kamar yadda muka yi zaɓe a Najeriya. Saboda haka Allah ya saka da alheri. Allah ya zufa muna a sani gaba ki daya, ko kuma Allah ya sa ku tashi lafiya.
To amin amin.
Magana Alhaji Sani Komare daga Suleja.
To mun gode kwarai Alhaji Sani daga Niger. Ga kira daga Kwatano, wane ne akan layi?
Salamu alaikum, Salisu ne ke magana. Salisu Ciyaman.
Malam Salisu, muna jinka, muna kuma barka da zuwa wannan fili.
Muna ma ƴan uwanmu, ni mutumin Najeriya ne, amma ina ma ƴan uwanmu mutanen Nijar murna da fatan zaɓe da aka yi shi Allah ya ba ni rabo sa'a.
To mun gode kwarai Malam Salisu daga Kwatano, wato jamhuriyar Benin kenan. Lambar da za a kira ita ce 2022055. Ga kira daga Sokoto, wane ne akan layi?
Kuna magana da Rufa'i Musa Kallamu Binji.
To Malam Rufa'i, muna jinka.
A gaskiya na ji daɗi kamar yadda Niger suka zama shirya zaben su lamuri a cikin kwanciyar hankali.
Eh, kamar menene ya burge ka baya ga cewa an yi zaben cikin kwanciyar hankali?
A gaskiya saboda duk labaran da muke samu babu wanda muka jin cewa an samu wani maguɗi ko kuma sata kuri'u da sauransu.
Amma akwai 'yan adawa da suke ɗan ƙorafin cewa akwai wasu wurare da aka fitar da wato mazaɓo na bogi, me za ka ce game da haka kuma?
To a gaskiya ka san duk a lokacin da an ce za a yi abu in dan ba mutum ɗaya ba sai an samu ƙorafin tsakani.
To mun gode kwarai Malam Rufa'i daga jihar Sokoto, Najeriya. Ga kira daga Damaturu, wane ne akan layi? Malam Mustapha, sai ka ɗan ɗaga murya karen da ƙyar nake jinka.
Sunana Mustapha Kinai da Maturu.
Yawwa, to muna jinka, bismillah.
To da farko gaskiya Niger da suka yi zaɓe ya kamata
wanda ya ci a bayi sakamakon zaben kuma muna miki fatan alheri da zaben da ibada ta Allah ya kuma
kuma. To madalla mun gode Malam Mustafa daga Damatur jihar Yobe kenan kuma da kiranka ne muka kawo karshen wato dakan wayoyin naku mun gode kwarai da gaske.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Karamin sakataren ma'aikatar makamashi mai kula da al'amuran kasashen waje Jonathan Elkine ya hada karfi da wasu ma'aikatan kasar Pakistan kamar ma'aikatar tsare-tsare da ma'aikatar ruwa da wutar lantarki da albarkatun man fetur domin kaddamar da shirin da aka tsara kwana-kwanan nan domin taimaka ma shiri na musamman da zai mara ma hukumar samar da makamashi ta Pakistan baya. Wannan yunkurin na shekaru uku da aka tsara an yi shi ne da haɗin gwiwar hukumomin ciyar da ƙasa gaba wadda za ta tattaro ƙwararru daga hukumar samar da makamashi ta Amurka da haɗin gwiwar na Pakistan domin samarwa tare da tsara hanyoyin da aka bunƙasa makamashi da su musamman ta saka hannun jari. Shirin wani bangare ne na haɗin gwiwar Amurka da Pakistan na samar da makamashi wanda shugaba Obama da Prime Minister Nawaz Sharif suka bayyana a watan Oktoba shekarar 2015. Burin haɗin gwiwar ƙasashen shine domin samar da megawatt 3000 a sabon kamfanin samar da makamashi mai zaman kansa a Pakistan wanda kai tsaye zai amfani jama'a miliyan 30 a ƙasar. Shirin haɗin gwiwar ci gaba ne na yunkurin magance matsalar makamashi a Pakistan tsakanin Amurka da ƙasar ta Pakistan da kuma ƙarin goyon baya daga wasu hukumomin ƙasar ta Amurka. Amurka da ƙasar Pakistan sun haɗa kai akan al'amuran da suka shafi makamashi tun a shekarar 2009 a ƙarƙashin tattaunawa tsakanin ƙungiyoyin da Amurka da Pakistan ɗin suka kafa. Al'akari da muhimmancin ƙara hanyoyin samar da makamashi da harkokin tsaro ta kyakkyawar hanya. Kawo yanzu Amurka ta sa kuɗi dala Amurka biliyan guda domin goyon bayan zuba jari a ɓangaren samar da makamashi tare da haɗin kan ƙasar Pakistan. Ƙoƙarin da haɗin gwiwar Amurka da Pakistan suka yi ya samar da sama da megawatt 1,750 na layukan makamashi a ƙasar wanda ke ba gidaje da harkokin kasuwanci sama da miliyan 19 na 'yan Pakistan hasken wutar lantarki da kuma samarwa da kamfanin da ke rarraba makamashin ƙasar ƙarin kuɗin shiga sama da kuɗi dalar Amurka miliyan 418. Amurka ta haɗa hannu da ƙasar Pakistan domin magance matsalar ƙarancin makamashi kuma tana aiki tare domin samar da makamashi ta hanyar da ta haɗa da damar da sabuwar hanyar samar da makamashin ta buɗe a kasuwannin duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Ga sahabo ya dawo da labarai a taƙaice.
A Niger sakamakon farko-farko na zaben shugaban ƙasa ya nuna shugaba Muhammadu Yusuf yana kan gaba amma tuni ƴan hamayya suka yi watsi da wannan sakamako. Sakamakon gidar da hukumar zaben ƙasar ta bayyana a safiyar yau Talata ya nuna shugaba Yusuf yana kan gaba da kimanin kashi 40 cikin 100 na ƙuri'u da kada yayin da ɗan hamayya Hamma Ahmadu yana da kashi 29 cikin 100 sai kuma Saini Umaru yana da kashi 12 cikin 100. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana shirin gwamnatinsa na rufe gidan wakafin soja da ke Guantanamo a ƙasar Cuba yana cewa wakafin baya taimakawa matakan tsaron Amurka maimakon haka zagon ƙasa ke yi. Tuni ƴan jam'iyyar Republican suka soki lamirin wannan ƙuduri. Da yake magana kan wannan batu kakakin majalisar wakilan Amurka Paul Ryan ya ce majalisar dokokin Amurka bata ba da damar yin shakku ba, yace ya saba doka kuma zai ci gaba da saba doka kaurar da ƴan ta'adda daga waje kawo su cikin Amurka. Yau Talata Siriya ta bada sanarwa cewa ta amince da shirin tsagaita wuta da Amurka da Rasha suka gabatar wanda zai fara aiki a Asabar mai zuwa. Wata sanarwa da gwamnatin ƙasar ta bayar yau ta ce duk da haka sojojinta za su ci gaba da fafatawa da take da ƙungiyoyin ISIS da kuma Al-Qaida da waɗanda suke alaƙa da su.
Masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu gaba ɗaya na yau, amma za mu sake dawo gobe da safe da izinin Allah inda za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da labarin da madimin su. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leather Creations ta ba da umarni sai injiniyan mu Jonah Cummins. Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.